الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدرسة دعاء مجلس نبيو كم مجالس أمو نا كراتن القرآني تفسير القرآني cikin watan Ramadan wanda muke a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da albarka da kwanciyar hankali da sauran garuruwan musulmi baki daya. Yau biyu ga watan Ramadan ta wannan shekara ta 1444 wanda ya daidai da 24 ga watan uku shekara ta 2023. Kuma za mu tashi yau insha Allahu aya ta 7 a cikin suratul Rum. Kafin nan, kamar yadda muke yi a cikin tafsirin Ramadan, muna amsa tambayoyi kafin a fara karatu. Akwai tambayoyi da aka turo. Tambaya ta farko wani ce, assalamu alaikum wa rahmatullah, Allah ya ƙara wa malam lafiya. Tambaya ne da ni guda uku, amin. Ya zaka filin da aka saya da niyyar ya ƙara kuɗi kamin a sayar? Wannan mutum idan ya kai kadara fili ko gida ko ma wani abu wanda yake fatan kuɗinsa ya tashi sannan ya sayar da shi ya samu riba a kai, to wannan shi ne wanda malaman fiqh suke kira al-muhtakir, wanda ya sai abu ya tsare shi domin kudinsa su karu ya fitar masa da zakka. To idan ya aje, idan ya sayar, idan kudin sun kai nisabi, ko kuma yana da waɗansu kudin da suka kai nisabi, ko da kudin da ya sayar bai kai nisabi ba, to daga ya sayar da filin zai fitar masa da zakka ta shekara ɗaya ko mai tsawon zaman da ya yi. Wato alal misali, mutum ya sai fili sai ya sayar da shi da kimar da tafi nisabi, kamar alal misali ya sayar da shi miliyan 2. Yanzu nisabi a wannan juma'ar da aka yi lissafinsa miliyan 2,500, to sai ya sayar da shi miliyan 2,600 ko miliyan 2,500. To a lokacin nan, idan dai har filin ya yi, wato lokacin da ya saye shi zuwa lokacin da ya fitar masa da zakka ya yi shekara ɗaya ko sama da haka, to zai fitar da zakka akan kimar filin, akan kuɗin da ya sayar da shi, jumlan kuɗin. Haka zalika, idan yana da kuɗi daban ba wannan filin ba, wanda ya fitar musu da zakka, kamar alal misali ya fitar da zakka cikin Ramadan, amma kuma yana da fili wanda ya saye shi cikin Rabi'ul Awwal, bai sayar da shi ba sai cikin watan Dhulhijja, bai sayar da shi cikin watan Dhulhijja bayan ya riga ya fitar da zakkarsa cikin watan Ramadan, to idan ya sayar da shi cikin watan Dhulhijja shi ma zai fitar masa da zakka a lokacin ta shekara ɗaya, saboda wannan dukiya ce wanda yake mallake ta har lokacin da haulin wancan zakkan ya hau kanta, tunda ya sai filin tun Rabi'ul Awwal, ya fitar da zakka cikin watan Ramadan, ya sayar da filin cikin Dhulhijja zai fitar da zakka ta shekara ɗaya, ko da kuɗin da ya sayar da filin bai kai nisabi ba, tunda ya riga ya mallaki nisabi da ya fitar masa da zakka cikin Ramadan. Saboda haka, abinda ya zo ya sayar da filin ko ya kai nisabi ko bai kai nisabi ba, ko ya shekara ko bai shekara ba, ko shekaru da yawa ya yi, zai fitar masa da zakka ta shekara ɗaya a maimakon wato ciko da wannan zakkar da ya fitar da ita ta cikin watan Ramadan. Wannan shi ne hali biyu. Akwai halin da zai zamanto shi filin shi ne kaɗai abinda ya mallaka kuma ya kai nisabi, zai fitar masa da zakka. Idan kuwa a hali na uku, idan ba shi da waɗansu kuɗi sai wannan filin, sai ya sayar da shi amma bai kai nisabi ba, da ya sayar da shi ya sayar da shi miliyan 2, amma filin ya daɗe a wajensa ya yi shekara 2, shekara 3, to nan babu zakka a kansa tunda kuɗin bai kai nisabi ba. To kun ji halaye guda uku ko? To wannan shi ne filin da mutum ya saya da niyyar cewar idan kimarsa ta tashi zai sayar da shi. Idan kuwa ya sai fili ɗin ne kawai don ya ajiye kadara, to in ya sayar da shi babu zakka a kan kuɗin sai idan kuɗin sun shekara a wajensa, saboda bai saye shi da niyyar kasuwanci ba. Idan kuma ya saye shi da niyyar mallaka don ya zamanto ya kadara da zai ajiye dukiyarsa, sai kawai wata ran suna shawara da mutane sai ce aikwa da za ka rinka wato bibiyar yadda kasuwar filaye suke in ka sayar da shi sai ka sayar in ka sayar idan kima su tashi sai ka sayar da shi to daga lokacin da ya niyyar kasuwancin nan da suka tattauna ya niyyar kasuwanci to daga nan zai so mai lissafin cewa idan ya kai shekara ko abin da ya haka zai fitar masa da zakka amma matsawar ba niyyar kasuwanci yayi ba ba niyyar ya saya ya sayar yake ba ba zai fitar masa da zakka ba sai idan kudin sun shekara a wajensa halaye na wani ambata guda hudu kenan to wannan shine bayanin tambaya ta biyu zakka filin da aka saya da sunan yara don su amfana nan gaba idan aka sai ma yara fili da nufin kan cewar wannan fili a ajiya ce ta kudinsu babu zakka akan wannan filin ba za a fitar masa da zakka ba za sai dai duk lokacin da aka sayar da filin to za a yi lissafi daga lokacin da aka sayar da filin in shekara ta kewayo akan kudin za a fitar masa da zakka wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne da ake killace dukiyar yara don kada zakka ta cinye ta idan aka mayar ko dai ai kasuwanci a rinka juya kudin kamar yadda sayyidina Umar ya ce ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha sadaqa ku rinka kasuwanci da dukiyar marayu kada sadaka kada zakka ta cinye su to ɗaya daga cikin hanyar da za a killace kudin shine a sai musu abin da yake ba za a rinka fitar masa da zakka ba kamar a sai musu gida ko a sai musu fili wannan ba za a rinka fitar masa da zakka duk shekara ba tunda ba a saya da niyyar a rinka kasuwanci ba amma idan an saya da nufin za a rinka juyawa ne ane musu kasuwanci da shi to za a rinka fitar masa da zakka kamar yadda muka yi bayani a tambayar farko hali na biyu na fili duk da ba a yi wannan tambayar ba shine mutumin da yake cinikin filaye ko gidaje ya saya ya sayar ba zai jira sai kima ya tashi ba daga ya samu mai saya sai ya sayar domin in ya sayar zai sake sayan wani ne yana saya yana sayarwa to fili ya zamanto kamar haja kamar kayan tijara kamar kayan kanti mutum mai urulla wanda yake da kanti yana saya yana sayarwa mai supermarket to kaga wannan zai yi mu'amalar filayen mu'amalar kayan kayan koli da yake da shi saboda haka in ya sanya ranar da yake fitar da zakka sai ya kimanta filayen a kudin da ake sayar da su ba a kudin da ya saya ba ya hada tare da kudin da suke wajen sai fitar musu da zakka duk shekara wannan shine wanda ake cewa at-tajirul mudir mai juyawa wato ya juya yana juya kayansa ya samu kudi ya sanya kudi a cikin kaya domin ya samu riba to wannan shine shi yadda zakkar ta take kasancewa dama wannan shine nau'i biyu na zakkar kayan kasuwanci ko dai mai saya ya zamanto al-muhtakir shine wanda muka ambata yake da halaye guda hudu ko kuma wannan wanda yake al-mudir wanda yake juya kayansa kamar urulat tijara to sannan tambaya ta uku yace ana iya amfani da kudin zakka don saya wa mabukaci gida sai za a iya yi amma da sharadin sai an nemi izininsa tunda Allah madaukakin sarki mallaka masa kudin yayi innamas sadaqatu lil fuqara ya mallaka masa wannan lamul milki wal ikhtisas lam ce ta mallaka da keɓanta wato tasa ce shi kadai saboda haka baka da ikon kai tasarrufi a ciki sai da izininsa babu laifi idan ka ga maslaha shine a sai masa gida shi mabukaci ne a sai masa gida shine yafi to in ka tashi fitar da zakka sai ka ce masa to ga zakka miliyan 5 zan baka amma na ga bukatar ka ta gida ce ka ba da izini a sai maka gida da ita in yace ya bayar to kaga a lokacin nan ka zama wakilinsa to sai ka sai masa gidan bil wakala amma ka ce ka sai masa gida a matsayin zakka ai Allah ba cewa ya bashi gida ba Allah cewa ya a bashi wannan kudin na zakka dukiyarsa ce saboda ka sai da izininsa in ya bayar da izini sai kai masa tasarrufin alwakil amma in ba haka ba idan kai masa yace shi gaskiya zakkar sa yake so to ka zama to fuduli in yace zakkar sa yake so to in dai har zaka fitar da in dai shi zaka ba ma to sai ka dauko ka bashi in yaso gida kuma ka san yadda zaka yi da shi amma baka fitar da zakka ba akan in kana nufin wannan gidan shine zakkarka tunda Allah bai sanya zakka a gidaje ba zakka Allah ya sanya ta akan kudi na waraka ba za ka fitar da gida a maimakon kudi ba an fahimta na'am to sai wannan kuma tambaya ta biyu yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya taimaki malamin ya ƙara hasken makaranta, amin. Malam na kasance nayi satar amsa lokacin da na rubuta waye da neko, yanzu kuma gashi nayi jami'a na gama har na fara aiki, sai na ji wani wa'azi cewa satar amsa haramun ce. Ni kuma malam a lokacin ban dauka cewa matsayin yake ga haramci ba. To dan Allah malam, yanzu menene matsayin aikin da nake yi? Haramun kenan nake ci? Idan ba haramun nake ci ba, to ya zan yi na gyara waccan haramun din da na aikata? Allah ya ji kan Hajjiya ya sa tana aljannatul firdaus, amin. Kaji mun taba amsa tambaya irin wannan, a satar amsa bata da alaka da aikin da kake yi. Satar amsa haramun ce, al-ghish ne, man ghasha fa laysa minna, wanda diye al-ghush baya daga gare mu, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Saboda yana daga cikin kaba'ir, yana daga cikin manyan zunubai da ya wajaba ka tuba daga gare shi, ka nemi gafarar Allah, kuma kai niyya, kai nadama akan abin da kai, kai niyyar akan ba za ka sake ba har abada. Wannan shine sahihin tuba. Amma kasancewar yanzu kana aiki, kuma waye ɗinka da ne ko ɗinka ta algusce, wannan ba ta da alaƙa da aikin da aka ɗauke ka. Tunda dai yayin da aka ɗauke ka aikin, an ɗauke ka da an maka interview, kuma an duba takardunka, akwai dai ƙafar menene ungulu da kan zabo a cikin takardar, amma wannan bai sanya aikin naka ya zamanto batili ba. Sai dai ka tuba zuwa ga Allah akan wannan albus din da kai, amma kudin da kake ci ba haramun bane, in dai ka tsare aikin kana yi bil haqqi, da gaskiya kana bada haƙƙin da aka tsora maka, kana tsare amana, to wannan kana cin halal. Kuma in ka san cewar a lokacin da aka yi maka interview, lokacin da aka zo wajen aikin, an yi maka aikin da cika sharuɗa kan cewa ta je ba takardun ƙarya ba, wannan kuskure da kai a ciki ba zai mai da takardar ta zamanto takardar ƙarya ba. Saboda haka wannan shine, kada shaidan ya sa maka waswasi ka ce kana cin haram. Kai kokari ka tsare amana dai, kuma kai ta tuba akan wannan laifi da ka aikata, kuma ka sani din cewar abinda aka gaya maka cewa wannan abun haramun ne, gaskiya ne haramun ne, satar amsa haramun ce, idan tana daga cikin algos. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ne? Wanda suke biyan kudin exam aje a zana musu, wani ya je musu, su ma wannan albus ne, su ma wannan sun aikata haramun. Kuma haƙƙi ne, yayin da ai haƙƙin masu ɗaukan aiki sun san ƙasa irin tamu, su tabbatar da abin da zai nuna cancanta da rashin cancanta, ba kawai su dogara da takarda ba. Ai wanda ya sa aka zana masa jarabawa, idan aka zo wajen yin interview din jarabawar, idan bai iya ba, ai za a sani. In bai iya ba, za a sani. Saboda haka su ma wanda suka yi aikin, su ma suna da nasu, su ma suna da gajiyawarsu akan tantancewa. Amma dai wannan albus ne, sai dai shi albus din ya haɗa guda biyu, da shi wanda ya yi sojan haya, da shi wanda ya sa aka yi masa sojan haya, dukkaninsu sun ci amana, dukkaninsu ha'inai ne, sun yi ha'inci. Amma ka ga wancan na satar amsa, shi ne kawai ya yi ha'inci, sai dai idan satar amsan abokin zamansa ne ya miƙa masa, ya ce ya fafa, to nan sai ya zamanto cewar su biyu ne suka zamanto azzalumai alha'inai. Allah ya kiyaye mu. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون واهوا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون
الله أكبر الله تعالى يتي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وتصومت يا يوم متاني وأن دفك باسا سني شوى القور الله da cewa alƙawarin Allah da nasara a gaskiya ne su ya'lamuna zahiran min alhayati dunya suna sanin abin da yake bayyananne mabayyani na daga rayuwar duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun kuma su marafkamani su marafkanane gabarin wato lahira ba sa tunanin su an kore musu ilimi kuma aka tabbatar da wani abu wanda suka sani dan a nuna cewa abinda suka sani wato ba sani bane tunda Allah ya kore musu ilimi yake la ya'lamu ba su da sani saboda haka abinda suka sani saboda girman jahilcin abinda suka jahilta abinda suka sani tamkar ba ilimi bane abinda Allah ya tabbatar musu na sani anan shine sanin zahirin rayuwar duniya zahiri na abin da yake na rayuwar duniya ba ma sanin rayuwar duniyar gabaki ɗaya ba abin da ya bayyana gare ta me abin da ya bayyana yadda za su abin da yake na jin daɗinta yadda za a rayu yadda za a yi noma yadda za a yi kasuwanci yadda za a yi gini yadda za a ji daɗi yadda za a yi shagali wannan duk sun san shi amma lahira ba su da sani su marafkana ne gabarinta wannan ya nuna cewar sanin zahirin abubuwan rayuwar duniya dangane da ilimi na hakika wato kamar ba ilimi ba ne yayin da mutum zai san abubuwan da suke na yadda za a gina rayuwar duniya zahirinta kawai ya sani amma bai san abubuwa da suke a cikin rayuwar duniya wanda yake na ilimin hakika ba wato ilimin da zai sanar da shi menene maksudin rayuwar duniya da kuma menene makomar rayuwar duniya kuma ya fahimci ainihin abubuwan na inshi kansa rayuwar duniya hakikanin abubuwan da ta kusa yanzu mu dauki misali dan adam ya san yadda zai yi yayi makansa abinda zai kawo masa sauki na jin daɗin rayuwar duniya kamar alal misali Allah ya bamu inuwa wanda inuwan nan take sanyaya jikinmu ta kawo mana iska mai sanyi ta zauna a cikin inuwa ka sha a kai bacci har ya fi air condition daɗi amma ɗan adam sai ce shi ma bari ya kawo irin taka inuwar mai sanyayawa sai ya air condition ɗin nan za ka kwanta kai bacci ka ji ɗaki kamar ƙanƙara duk zafin da ake ba za ka ji shi ba to amma ka ga inuwa ba abinda take na cutarwa amma air condition wannan daɗin da take da shi in aka soma lissafa maka cutar da take yi ma kai kanka mai air condition ɗin banda kuma cutar da duniya gabaki ɗaya da take yi dai duk air condition tana fitar da wata gas wadda wannan gas ɗin ita ce take zuwa tana huda a wato wani bargo da ya lullube duniya daga abubuwa na hayaki da suke tuhowa daga rana masu cutarwa abinda ake cewa ozone layer ya lullube duniya to air condition tana fitar da gas wanda wannan gas din in ta hadu da wannan ozone din sai ta keta shi sai ta hadiye shi sai ya zama to kamar wato bargo ne aka yi masa huji yanzu kamar kai bargo wanda ya lullube ka daga zafin daga hasken rana idan ya zama to an huhuda shi kage inda aka yi hujin sai ya zama to hasken ranan yana zuwa maka to kamar haka fa suke ma duniya jibi harkar sufuri Allah ya yi mana dabbobi na tafiya والخيل والبغار والبغال والحمير لتركبوها وزينة يحل الثامن الفدري دا دواكي دا ججاكي دم حوص كاقا عبن دسكي فتر وادشي شو تتاواني لك فادشي اكي تاكي انسي ينم فاشي سن فتدى انسي ينم فاشي وانن كبن دا اوغزايت ان دسكي فتدى اتا عبن تشي غا فرين با وانا عبن دي كتفيا بابو كومي دي كان عبن دي كتاردسو امفانيني sannan kuma mu hau mu more amma mota fa hayakinta ya cutar da mu ka ya kawo gurbatar ya kawo gurbatar yanayi fetur din da ake yi shi kansa rigimar da ake wajen sha'anin fetur da kona makamashin sa duk irin wannan abin da ba za ka samu ba a cikin halittar Allah to dan adam yayin da yake wannan abin dan adam bai yi sai yanzu ne yake farga yake cewa ya kamata duk abin da zamu kera na jin dadin rayuwa mu tabbatar ba mu cuci yanayi ba da tuntuni da ba kusa da ba kusan cewa da wannan ba kuna takama kan cewa kun yi ilimi da har kun kera masu addini ba abin da suka sani sai halal da haram sai akida ku ko yanzu ku kun san yadda za a mallaki duniya kun yi rocket 11 kun yi wane ne amma yanzu kuka gano kan cewa ilimin naku yana kawo halaka ga bani adam saboda haka ya kamata a ka burki to shine ya alamuna zahiran min alhayati dunya zahiri suka sani na rayuwar duniya zahiri suka sani amma hakikanin rayuwar duniya ba santa ba saboda haka wannan zai sanya musulmi kada wani wanda yake takamar wai ya san yadda ake jin dadin duniya ya dauka wannan shine matakar ilimi abinda yake nuna har wato zai kai shi zuwa ga inkarin Allah da inkarin ranar lahira da inkarin ilimin annabawa a nuna ma mutane cewa abinda suke da shi na ilimi bai kai bai taka karaya karya ba ba ilimi bane dangane da ilimin da Allah ya aiko da annabawa da shi yana ɗaya daga cikin mabudin samun imani domin ɗaya daga cikin abinda yake sanya al'ummomin kafirai suke kafirci shine alfahari da abinda suke da shi na ilimi falamma ja'atum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al-ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un yayinda wato manzanni suka zo musu da hujjoji bayyanannu sai suka yi alfahari suka yi farin ciki da abin da suke da shi na ilimi suka ce ai mun san kaza menene wannan to wannan sai ya zamanto shine sanadiyar halakarsu saboda haka yayin da Allah yake nuna ma mutane cewa abin da suka sani na zahirin rayuwar duniya wannan bai fitar da su daga kasancewar su ba masana bane ba su da ilimi domin duk wanda yake bai san kudura bai san Allah da sifofinsa ba to hakika wannan wato ba shi da ilimi ba shi da fahimta domin bai yi amfani da kwakwalwarsa ba da yayi amfani da kwakwalwarsa farkon abin da kwakwalwa take shaidawa shine cewa Allah akwai Allah kuma Allah madaukakin sarki ne sifofi ne madaukaka ne kuma wato sunaye ne kyawawa to Allah madaukakin sarki a wannan ayar da ya kore musu wannan ya tabbatar musu da abin da suka sani na zahirin rayuwar duniya a ciki akwai inkari ga mushrikai saboda su sun yi inkari cewa ba yadda za a yi Rum ke galaba akan Farisa bayan Farisa ta yi galaba akan su duk da wannan abin da Allah ya faɗa mu'mine suka zo suka karanta musu kamar yadda aka ruwaito a cikin sunan Tirmidhi sayyidina Abubakar da aka yi wannan yazo ya gaya ma mushrikai ya karanta musu wannan aya sai suka ce yanzu kai kana cewa Rum za ta ci Farisa suka ce haihata har ma sai suka ce wato a zo a yi takara su fitar da raƙuma shi ma ya fitar da raƙuma idan shekarun da yake faɗa suka zo Rum ba ta ci Farisa ba sun cinye in kuma Rum ta ci Farisa shi ya cinye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ƙara adadin raƙumar ta ƙara adadin shekaru ya ƙara adadin raƙuman kuma adadin shekarun lokacin da suka zo ya zama to Rum ta ci Farisa sai abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa ya tabbata to su suna inkarin cewa ta yaya za a yi wannan yayyu saboda abinda suka saba gani ya makantar da su daga abinda yake mai yiwuwa ne al-ma'lufat da al-mumkinat yawanci abinda yake sanya mutane wato suke inkarin ilimin annabawa shine dogaro da al-ma'lufat wanda shine ake cewa al-hukmul 'adi hukuncin da al'ada ta gina sabanin hukuncin hankali su mai yadda hukuncin al'ada akan shine hukuncin hankali hukuncin al'ada shine ba za ka ga mutum yana tafiya a cikin sararin samaniya ko yana tafiya a ruwa ba wannan al'ada ne amma ba hukuncin hankali bane hankali ba zai ce wannan ba zai yi ba hankali ba zai ce wannan mustahil bane mutum ya tafiya a ƙasa ko ya tafiya a cikin sararin samaniya al'ada ce kawai take hana wannan amma idan da zaka yi abinda idan da zaka samu halin da zai sanya gravity ya zamanto bai yi tasiri akan dan adam ba ko kuma wani abu wanda yake zai yi karo da gravity da yake pull da yake fuskarsa ko kuma da zaka yi dan adam ya zamanto nauyinsa bai kai nauyin da zai nitse a cikin ruwa ba inda akwai hanyar da za a yi haka sai ya tafiya akan ruwa wanda a hankalin dan adam a ce gashi an yi wani abu da zai sa dan adam ba shi da nauyin da zai line a cikin ruwa sai dan adam ya ce hankali sai ce zai iya yiwuwa me zai hana zai iya yiwuwa wannan shine hukuncin hankali to hatta sha'anin lahira hankali ya tabba hankali bai kore rayuwar lahira ba bal hukuncin hankali babu abinda zai kore cewar bayan an mutu a tashi amma a bisa al'ada saboda ba a ga wani ya tashi ba sai dai a cikin khawariqul adat kamar yanda ya faru ga alam tara ila al-mala'i min bani alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahum akwai irin wadannan wanda yake mu'jiza ce ta annabawa suka mutu sannan suka tashi amma a bisa hukuncin al'ada in an mutu ba a tashi to wannan hukuncin na al'ada in ka dogara gare shi ka kore hukuncin hankali to ka bi ta farkin kafiri domin abinda suka yi kenan suna ganin ai a bisa al'ada Farisa ta fi karfin Rum tun daga shi ta ci galaba saboda haka ba zai yiwu ba a yadda ake a ce kuma Rum ta ci galaba akan Farisa ba su yi tunani da kan cewar zai iya yiwuwa a cikin hukuncin Allah ya juz ya halatta kuma ko hankali ma ya halattar da shi cewa Rum ta yi galaba akan Farisa saboda al'amari ne wanda yake duk a wajen Allah to da suka yi inkarin wannan saboda me saboda sun yi inkarin ilimin Allah da kuma izzarsa da rahamarsa to sai Allah madaukakin sarki ya sifanta su da rashin sani yace walakinna aktharun nasi la ya'lamun ya nuna kuma amma kuma sai yace to ai za a iya cewa to ai suna da ilimi suna da sani sai Allah ya nuna wannan sanin nasu wato ba wani sani bane dangane da sanin hakikanin al-ashya shine aka ruwaito Hasan al-Basri yake cewa sun san nauyin mamakin mutum ya san nauyin sisi in ya taba shi a hannunsa ko bai auna shi ba kuma in ya jinjina shi ya san wanda yake na jabu ya san wanda yake na gaskiya amma bai iya sallah ba saboda haka me ya amfane shi ya san wannan ilimin amma bai iya sallah ba me ya amfanin ka zamanto katon professor ka tara digirgirori a physics a theoretical physics a wane ne amma baka san Allah ba baka san Allah ba saboda haka tsohuwa wanda bata je makaranta ba wanda ta san Allah zaka ji ta kullun tana fadan Allah a cikin zuciyarta ta fika saboda ita ta san dalili na fitra to shine abinda wannan ayar take nunawa to kuma Allah da yace wa hum anil akhirati hum ghafilun su marabkana ne gabarin lahira Allah bai ce marabkana wato jahilai ne gabarin lahira ba ko kafirai ne gabarin yadda da lahira sai yace marabkana ne wato ma'ana sanin lahira abu ne wanda yake dalilansa a bayyane suke sai dai ka zamanto mai rafkanwa gabarin kallon dalilan amma dalilan a bayyane suke shi yasa Allah bai sifanta su da jahilci ba anan sai ya sifanta su da gafala wato sun gafala
gabarin tunani akan dalilan da Allah ya sanya na yadda za su samu dalilai da za su samu kin ya yadda da lahira gafala suka yi saboda me saboda sharholiya da jin dadin rayuwar duniya wanda wannan ya zamanto musu shamaki ya zamanto musu hijabi gabarin wato su tunani akan dalilan da Allah ya sanya na yau da kullun wanda za su sanya shi mutum ya yadda da kan cewa hakika akwai lahira wato shi yasa zaka ga anan shi yasa wato dewa daga cikin dewa daga cikin al'umomi zaka ga imani da ran lahira yana tare da shi saboda Allah ya sanya dalilan da za su nuna cewa ranar lahira gaskiya ce me yiwuwa ce shine ma har na sha gaya muku Pascal's wager wanda yake cewa idan mutum mutumin da yace babu lahira sai ya mutu sai ya ga akwai lahira da mutumin da yace akwai lahira aka ce mata babu lahira wanne ne yafi wanda yace akwai lahira aka ce masa babu lahira ya mutu yaje ya samu lahirar ko ko wanda yace babu lahira yana tafin kaho babu lahira ya mutu yazo ya kaci bus da lahira wanne ne yafi zamanto a cikin aminci to shine suke ce ma Pascal's wager cewa wanda ya kafa hujja da shi da kan cewa aminci shine ka yadda akwai lahira dan in ka mutu kaga akwai lahira ko baka yadda da ita ba to ka kwana ka halaka in ka mutu ka hadu da lahira to dama ka yadda akwai ta kayi mata tanin to wannan shine yake yana shi yasa Allah ta'ala yake cewa su gafalallu ne gabarin lahira bi ma'ana ilmin lahira Allah ya sanya dalilan da za su sanya ai imani da shi kuma hum tabiu da Allah yake wa hum anil akhirati hum ghafilun su marafkana ne gabarin lahira ba muminai ba hum dinnan nuna kan cewa su ne kadai marafkana gabarin lahira dan a fitar da muminai da kan cewa su muminai wato ba sa rafkanuwa gabarin lahira to bayan an yi wannan da Allah madaukakin sarki ya nuna ilimin su da zahirin rayuwar duniya bai amfane su ba tunda ilimin su bai kai su ya zuwa ga sanin Allah da sifofin sa ba to sai kuma Allah madaukakin sarki ya kawo dalilai akan wato imani da Allah da ranar lahira Allah ya ce awalam yatafakkaru fi anfusihim to me yasa abun mamaki wannan audin alif din ta istifham ta mamaki ce wato mamakin su ta yaya basu tunani ba a cikin kawukan su wato basu tunani ba a cikin kansu su kansu halittar su kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa fil ardi ayatin li ayatin lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun wato a ciki a kasa akwai ayoyi ga masu yaqini da kuma a cikin kawukan wato mutum akan kansa aya ne to Allah ya ce me yasa basu tunani akan kansu ba dan adam da zai yi tunani akan kansa wato tunani akan kansa zai kai shi ya zuwa ga imani da Allah da ranar lahira Allah ta'ala ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un kuna tsammani mun halice ku ne dan wasa kuma ba za a dawo da ku zuwa gare mu ba ayahsabul insanu an yutraka suda falyanzuril insanu ila ta'ami falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafi da kuma qutila al insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faaqbara thumma idha sha'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara ayoyin alqur'ani da suke nuna mutum in yayi tunani akan kansa wannan zai kai shi zuwa ga Allah yanzu misali daya da kamar Imam Sha'rawi ya kawo a tafsirin sa yace mutum ka duba ka gani yanda Allah madaukakin sarki ya halicce ka kai ka san akwai hikima a ciki kuma da manufa Allah ya yi yau da zaka rasa abinci kana tsammanin kwana nawa zaka yi baka da abinci kwana nawa zaka yi baka ci abinci ba ka san in baka ci abinci ba a jikinka akwai sinadarin carbohydrate wanda za a rinka karya shi har ya zamanto abincin da jiki yake bukata idan carbohydrate din dake cikin jini ya kare akwai akwai fat kifi kifan nan Allah ya yi sanadare a cikin jikinka da zai narka shi ya zama to sukari ya baka iko karayi idan kitsan ya riga ya tafi shi kansa protein din da yake cikin tsokan nama amino acid din sai a kakkarya su sai su zama to energy karayi a kai to raka zaka iya kwana 10 baka ci komai ba karayi akalla ruwa in baka sha ruwa ba ruwan da ke jikinka zaka iya kwana 3 baka sha ruwa ba amma iska in baka sha iska ba in baka sha iska ba minti nawa zaka yi ka mutu to ka duba ka gani abinci da yake zaka iya ci za iya hana ka abinci ko masu koyi abinci za su iya to sai Allah ya baka iko zaka iya rayuwa ko da sun hana ka abinci ka nemi wata hanyar da zaka ci ruwa in aka hana ka sha Allah ya hana mutum ya tsara ruwa to amma za a iya samun wadansu fitinannu da za su hana shan ruwa to su ma in aka samu in kai aran gama da irin waɗannan alal akalla za ka yi kwana 3 kana neman waɗansu daban waɗanda ba azzalume ba ka samu ruwa ka sha amma iska da ba za ka iya rayuwa ko minti 10 babu ita ba Allah bai sa wani zai iya hana ka ba babu wani kamfani da zai zo ya ba ba kere ya handa mai iska ya ce ba za ka sha iska ba sai ka biya wani kuɗi wannan bai zamanto aya ba yanda Allah ya tsara halittarka wannan ba za ka san cewar akwai manufa ba a cikin halittar nan shi ya sa shugaban wanda ake dogaro da shi a yanzu a wajen inkarin Allah Charles Darwin wanda da hatta lokacin da yake agnostic lokacin da yake bai yadda da Allah ba shi kansa yake cewa hakika yana faɗa ma wani marubuci a cikin majallar Economics ta wannan makon suka kawo wannan magana don sun kawo article da yake nuna kan cewa wato ilimin science da ilimin addini ba dole ne su ci karo da juna ba to sai yake nuna waɗanda yake suka yi imani da Allah a cikinsu yace hatta shi Charles Darwin sai da yace ma wani marubuci da yake rubutu akan wannan cewa wallahi ka faɗa abin da ya dade a cikin zuciyata cewa halittar kauni din nan kauni halittar kauni sammai da ƙasai da duk abin da ke cikinsu dole ne suna da manufa da hikima aka yi su ba kawai an yi su bane baraɗe kawai wato kacici ne ya haifar da su akwai irada wannan shine matakin farko na imani da Allah sanin cewar wato halitta aka yi na kauni ba kawai abu ne wanda ya zo aka tashi kawai aka gani abubuwa kawai suke faruwa ba tare da kan cewar akwai wata irada ko akwai kudura ta Allah da take gudanar da ita ba to waɗannan abubuwa idan mutum Allah ya janyo hankalinmu mai tunani akan kanmu domin za ta wannan zai taimake mu zuwa ga Allah shine awalan ya tafakkaru fi anfusihim in ka soma tunani tun daga wato a sinadari mafi karancin sinadari cell wanda yake jikinka har ya zuwa ga yanda tsarin jikinka yake da irin hikimomin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin jikinka kai ka san kan cewar akwai Allah yanzu ka tsaya ka duba ka ga mutanen da suke fama da dialysis ka ga injin da yake zuwa yake wanke musu jinin su in kodar su ba ta aiki ka ga wahalar da suke sha da irin kudaden da ake kasan sai da ake shekaru masu yawa kafin a kawo injinan dialysis nan kafa ka ga layin da ake bi kafin a yi mutum dialysis irin wahalar da wanda ake musu dialysis suke sha wannan kodar abinda waɗannan mashin suke yi ba sa yin sa kamar wannan wato yar lankomammar tsoka wanda yake zaka isa ta a hannunta ka rike ta ya ce fa koda kodar dan adam zaka isa ta a hannunta ka rike ta amma kaga mashinan da suke yin dialysis to kaji a ce duk da wannan kuna wannan sannan ka ce wai babu Allah to shine sai Allah ya awalan ya tafakkaru fi anfusihim dan me basu tunani akan kansu ba fuska ta biyu ta tafsirin wannan ayar shine awalan ya tafakkaru fi anfusihim dan me basu tunani a kashin kansu ba wato su kebe su tsaya su tunani a cikin zuciyarsu su duba wato ba su taru ba saboda akai taro hargowa za ka sa dan ka a ce kai ne ko ba gaskiya kake faɗa ba ba za ka so a ce ka kasa ba saboda za ka faɗi maganar da za a yi maka tafi a ce wannan shi ne amma ka tsaya kai da kanka ko kuma kamar yanda Allah ya ce a cikin suratu saba ku ku biyu da kai da mutum ɗaya ku tsaya ku tattauna wanda yace baba Allah ka tsaya da kai sai shi ku tsaya ku tattauna wal innama a'idukum biwahida an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna yace ina muku wa'azin da abu ɗaya ne ku tashi dan Allah biyu ko ɗaiɗai wato mutum biyu su haɗu ko mutum ɗaiɗai kowa ɗaiɗai ya tsaya ku yi tunani akwai hauka tare da wannan abokin naku tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu hauka a gare shi domin in aka yi taro dan yanzu kaga ai taro shine yasa Walid ibn al-Mughira yake musulunta da aka yi taro aka ce a faɗi magana akan wahayin annabi wahayin da yake zuwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu sai suka ce a'a wannan ai waka ce sai ce kun ji ya kama da waka akwai wanda ya kai ni sanin waka ta mutane da ta aljinnu duk na sani yayi kama da waka suka ce to mu ce wannan sihiri mu ce wannan bokanci ne suka ce ai mun san bokaye mun san zancen banzan da suke yi wannan magana ta kai kama da zancen bokaye suka yi shiru suka ce to mu ce sihiri ne suka ce ai mun san dan sihiri duk wanda ya ga Muhammad zai ce sihiri yake aka ce a to sai Abu Jahl ya ce to kai wai me kake so ka ce ni to shine Allah ya faɗa innahu fakkara wa qaddar yayi tunani ya auna ya kalli mutane fa qutila kayfa qaddar Allah yace aka tsine mata yanda ya auna thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar sai ya kalli mutane thumma afasa wa basar ya bata rai ya murjike fuska thumma adbara wa takbar ya juya baya ya girman kai fa qala in hadha illa sihrun yu'thar yace sihiri ne da ake koyowa daga wani waje ba shine yake sihirin ba turowa yake na waɗansu ne saboda me yayi wannan dan an yi taro amma da zai zauna shi kadai kamar yanda suke zuwa da daddare su tsaya su ji karatun alqur'ani in sun ji sai su kacibus da juna sai su me ya fito da ku yace kai me ya fito da kai sai ka ce to kun gani in kuna fitowa wawaye za su rudu su ce ai abin da yake faɗa gaskiya ne to mun yi alƙawari ba za mu sake fitowa ba kashe gari sai su sake zuwa saboda abin da ke cikin alƙur'ani jansu yake yi wanda a ɗaiɗai ku kansu da za su tsaya zai ja su ya zuwa ga gaskiya to shine wannan ayar fuska ta biyu na tafsirinta shine awalam yatafakkaru fi anfusihim dan me ba su yi tunani a ƙashin kansu ba su yi tunani to sai aka kawo hujja ta biyu ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق الله bai halicci sammai da kasa da abin da ke tsakankanin su ba sai da gaskiya gaskiya abin da ake nufi da gaskiya shine abin da yake tabbatacce wato Allah bai halicce su ba sai da abin da yake tabbatacce shine hikima ta gaskiya cewa wannan abin ga bigiranta kuma ya tabbata shine bigiranta sama ga bigiranta rana ga bigiranta ga tafiyarta wata ga tafiyarsa wa ash-shamsu wal qamaru bi husban al-safatiki huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinin wal hisab ya kaddara shi wannan duk yana nuna gaskiya din ko ba za ka taba canza su daga tsarin su ba yanzu a yau ran da rana ta fito yau 24 ga watan mars idan bara 24 ga watan mars lokacin da rana ta fito karfe 6:27 haka ma ta fito karfe 6:27 shi yasa ake iya yin kalanda ko muke dogaro da kalanda ba ma taba cewa a wata kila ta canza da sakan kaza ba za mu yadda ba sai mun je mun duba don kawai aka faɗa sai mu imani da wannan saboda al'ada ta nuna baya canzawa kuma Allah ya faɗa wa shamsu wal qamaru bi husban rana da wata alisafa suke to wannan duk suna daga cikin gaskiyar halittar Allah. Allah bai halicci sama da ƙasa ba sai da gaskiya. Ba zai yiwu ba disorder ta kawo order. Disorder ba za ta kawo order ba. Wato hayaniya ba za ta kawo daidaiton al'amura ba. A cikin hayaniya ba za ta haifar da abu wanda yake zai zama to daidai ba. Shi yasa hatta su kansu manyan sayan kitsin da suke imani da su abinda suka yi inkari kenan Albert Einstein abinda ya ce ma Niels Bohr wanda yake shi Einstein shine ake takama da yayi theory of relativity shi kuma Niels Bohr shine ya assasa abinda ake ce ma quantum physics an sign abinda yace ma God yace God does not play dice. Allah baya kacinci kacinci, Allah baya kacinci kacinci. Wato menene kacinci kacinci? Kaga abu babu tsari, to shi kuma duk abin da Allah ya yi a cikin halittar nan a tsare yake, babu wani abu na rashin tsari. Thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru farji'il basara hal tara min futur, kama yadda kallanka ka gani kaga wani tsagewa a cikin tsari, a cikin tsari, a cikin halittar Allah akwai wani abu da yake zaka ga ba daidai ba. Dan Allah, kun taba ji yau an yi wani taro na majalisar dinkin duniya, an ce ya kamata a gyara wato yadda ake ruwan sama, maimakon a rinka ruwa daga sama, a dakatar da ruwan sama ya rinka bugowa daga kasa, a tara karfi da karfe a gyara wannan tsarin, a ce wannan tsarin bai yi ba yanda Allah yake yi, bai yi ba. Kun taba ji wani an taba yin wannan? Akwai wani abu bal abinda ma ake yi, ka je ka karanta ga jaridar Sunan, da majallar Sunan National Geography ta America, wanda babu abinda take yi illa fitar da wato gwaninta ta halittar Allah, gwaninta ta halittar Allah. To sannan duk da wannan, sannan ka ce Allah da ya halitta sama da ƙasa da gaskiya ba, ba da hikima ya halitta ba, gaskiyar ita ce hikima. Allah ya yi halitta, ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma, ba ma halitta sama da ƙasa da abin da ke tsakankanin su ba. Abin da ke tsakankanin sama da ƙasa sune da taurari da sauran halittu, wanda kullum muna daɗa gano su, kullum daɗa gano su ake yi. Abinda da ba a gane ba yanzu sai a zo a gano shi. To Allah bai halicce su ba sai da gaskiya, bi ma'ana da hikima. Wa ajalin musamma, da kuma ajali kayyadadde, ya sanya musu ajali. Wato Allah ya yi halittar sama da ƙasa da ajali, saboda komai da muke gani yana da ajali, kuma ajalin shine zai tabbatar da kan cewa halittar da gaskiya aka yi ta. Wata fuska da Imam Sha'arawi Allah ya ji kansa yake kawowa, yace waɗanda suke ɗan shuyu'iyya, ƴan gurguzu, suna da suke juyin juya hali, sun ce dukkan masu kuɗi da dukkan masu gidaje da ƙasashe da gonaki da masana'antu azzalumai ne, wanda ake suke ce ma bujuwazi. Saboda haka maganin sun daɗe suna azabtar da proletariat, ƴan masu, ƴan kuciku babu su ne, domin baka da ikon kai mallaka a tarihin Europe in ba ka zo daga babban gida ba, sai dai ka rayu gabaki ɗaya ka zamanto bawa a gona, kana noma a matsayin ƙodago kawai, amma ba za ka mallaki gona ba. Ba waɗanda suke mallakar fili, gonannaki da gidaje da masana'antu, illa waɗanda suke daga manyan gidajen masu kuɗi da wanda suke kusa da masu mulki. To da suka yi juyin juya hali, aka ƙwace dukiyarsu, aka karkashe su. Saboda me suka yi musu haka? Suka ce saboda azzalumai ne, sun daɗe suna can jinin talakawa, don haka abinda ya dace a ƙwace dukiyarsu, a karkashe su, ko su ma a mayar da su su zamanto laborori a gonar, a gona wadda suke ta mallakar talakawa. Suka ce gwamnati ta talakawa ce, yanzu gwamnati ta ƙwace dukkan masana'antu da dukkan filaye da dukkan gidaje da dukkan gonaki. Saboda haka da wanda yake babban hanshakin mai gonannaki, da gonarsa ce, yanzu sai ya zo ya zamanto ɗan aiki a gonarsu. Suka ce wannan shine jaza'an wifaqa. To sai aka ce musu, to yanzu kun yi musu sakamako, ina waɗanda suka wuce shekaru aru aru suka ci, suka yi wannan zalincin, sun sha kenan? Da suka yi zalincin sun sha kenan? Sai suka rasa amsar da za su faɗa. To in dai kun yarda cewar gaskiya shine wanda ya zalunci a hukunta shi, adalci ya hukunta kan cewa azzalimi a hukunta shi akan zaluncin da ya yi, wanda aka zalunta a rama masa zaluncin da aka yi masa, to waɗanda ku kun zo kun yi wannan, wanda ku ba ku yi ba, waye zai yi wannan? Yaushe za a yi? To da suka rasa amsa sai aka ce to shi yasa muke cewa dole akwai tashin alkiyama. Wanda tunda in dai adalci ya hukunta kan cewa azzalimi a hukunta shi, kuma aka yi rayuwa ya gama ya sha ba a hukunta shi ba, to lalle kuwa har adalci da gaskiya tana hukunta kan cewa za a yi wata rayuwa da za a hukunta shi. Wannan shine dalilin tashin alkiyama. Shine Allah ya ce wa ajalin musamma, da ajali kayyadadde, wanda a lokacin nan za a yi sakayya ga wanda duk yayi abin da ya aikata. Wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat وهم لا يظلمون كما يأتي في سورة الجاثية الله يحل تسمى دكتة دكتية دومنكم كون من أيتي كون ري أي مسطح كيا لأبن دي أي كتا دومنا شيني أدلش كوهينا جندائي idan yaji an ce yau ga zalimi ga wanda aka zalunta yau Allah ya kwato masa haƙƙinsa Allah ya kwato ma wanda aka zalunta haƙƙinsa ba wanda baya farin ciki ko ba haka ba to amma nawa ne wanda ake zalunta sai dai Allah ya isa har ma Hausa ma faɗa miki mai ƙarfi sai Allah ya isa in aka ce mai ƙarfi sai Allah ya isa mai ƙarfi ya sha ina adalci ina gaskiya to shine Allah madaukakin sarki yace to yayi halitta sama da ƙasa da gaskiya domin dukkan aikakaiya da dukkan wanda ya aikata da abin da ya aikata wannan ita ce gaskiya wanda ya zalunci wanda ya zara rashin adalci a tabbatar da rashin adalcin sa a yi masa sakamako akan rashin adalcin sa wanda ya kyautata bai yi zalunci ba a bashi sakamakon kyautatawar sa ai muna ganin yanda ake yin tsarin dukkan tsarin dan adam akan halitta yake me yasa ake monitoring and evaluation ake bibiya wajen aiki me yasa idan an yi me yasa ake jarabawa a makaranta in banda haka alƙali malamai mun kawai su ce kowa wanda bai yi shekara 4 ko yi shekara 5 kawai shikenan a bashi certificate amma dole sai an yi jarabawa saboda shine gaskiya shine adal to kun yadda da wannan a cikin tsarin ɗan adam amma kuma ku ce ba zai ba a cikin tsarin rayuwa a cikin halittar Allah ba abinda ya zama cewar Allah ya kun yi saboda kuna ganin hikima to abinda Allah ya yi shi ya fi cancanta ya zama mai shi ne ya fi hikima saboda walillahi al-masalul a'la to sannan Allah ta'ala ya ce wa inna katiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun haqiqa da yawa daga cikin mutane kafirai ne da haduwa da ubangijinsu masu kafircewa ne da haduwa da ubangijinsu nan Allah ya ce kasiran sabanin can da ya ce walakin na asfar mafiya yawan mutane ba su da sani amma nan sai ce da yawa daga cikin mutane da ya ce mafiya yawa ba saboda a nan waɗanda suke kafirta da wato haduwa da ubangiji su ne mushrikai amma ahlul kitab amma muminai suna imani da haduwa da Allah haka ahlul kitab haka sabi'awa haka majusawa akwai al'umomi da dama da suke imani da ranar da haduwa da Allah da ranar lahira to shi yasa kun ga yana daga cikin dukkan alqur'ani bai ce mafiya yawan mutane ba domin da yawa daga cikin mutane sun yi imani da saduwa da Allah shi yasa sai yace da yawa daga cikin mutane masu kafirta ne da haduwa da Allah sannan Allah ya kun ga dalili biyu kenan dalili na farko dalilin halittar dan adam dalili na biyu dalilin halittar sama da ƙasa duk suna nuni akan Allah da ranar lahira dalili na uku shine Allah ya ce awalam yasiru fil ard to kuma dan me ba su tafiya a bayan ƙasa ba fa yanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qablihi sai su duba su gani yaya ƙarshen waɗanda suka kasance gabanin su ya kasance wato waɗanda su al'umomi da suka gabata saboda suna da labarin su kuma suna tafiya ma'ana tafiyar ba shine ba in an yi tafiyar ayi izina din ayi nazari ayi tunani domin suna wucewa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi su ce wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil-layli afala taqun wa innaha la bisabilin muqim in suka tafi sham za su wuce da samudawa za su wuce da inda aka halakar da mutanen annabi lo in suka tafi yaman rihlat ash-shita'i was-sayf yaman shine suke tafiya lokacin sayf lokacin bazara afwan lokacin sanyi sai su yaman in suka tafi yaman za su ga diyaru adawa inda adawa suke to Allah ya ce dan me ba su tafiya ba su duba su gani yaya karshen waɗanda suke gabanin su kanu ashadda minhum quwwa sun kasance sun fi su tsananin karfi kamar adawa sun fi su tsananin karfi da dadewa a duniya kuma sun san wannan tunda suna hatta larabawa idan suna so su buga misali da abu wanda yake babba gagarumi sai su ce adi wato ba'adi kamar yanda Qais ibn Ubadah ibn Samit yake cewa lokacin da aka ce yaje wai wandan sa da yake sawa nasa din ne kuwa shine sai yace ba zai je ya cire wandan ba ai masa shinge na mayafi ya shiga bayan shingen bai tafi da komai ba ya cire wandan ya zo ya kawo yace dan kar mutaje su ce wannan wani wando ne na wani ba'adi wanda ya zo da shi ya nuna ma mutane a san cewa wandan sa ne to a shahid anan wato wando ba aje saboda ganin cewa mutanen adawa wato gabza-gabza ne kamar yadda Allah ta'ala yace yayin da halakar da su kamar wato kamar dabino ne wanda aka yanke samansa suka fadi saboda tsawon su to sun fi tsananin karfi wa asarul ard kuma sun noma kasa wa amaruha akthar mimma amaruha suka rayar da kasa fiye da yadda su suka rayar da ita wato noman da suka yi a kasa yafi nasu noman dan su ma quraish su ba ma sa noma bi ardin ghayri bi zar'i ba a noma a garin makka kuma sun san ba basu rayar da makka irin yadda al'ummu da suka gabanin su aka ce sun rayar da kasashen su ba gashi nan irin abin da suka yi na mulkin su saboda haka wanda suke gabanin su sun fi su ja wa ja'atkum rusuluhum bil bayyinat manzannun su kuma suka zo musu da ayoyi mabayyana فما كان الله ليظلمهم الا بيزيو باكي الله يا ظالمي سو ولكن كانوا انفسهم يظلمون سيدي سو سن كسانتي تاو كانسو سكي ظالمتا نان با افادي مي الله يي موسو با سي كوي الله يي سي كوي الله يي الله بي كسانتي مي ظالمتا سو با دومين اشاره دا كان تشوار ابيندا اكاي موسو اندا باب سا اندا با وني دليلين دا يسا اكاي موسو ونان ابو زا اكي ظالمتي مي ايرن هلكات دا اكاي ما ايرن هلكا ودا هلكر دا اكاي ما اداوا da halakar da ake da samudawa da yanda halakar aka halakar da mutanen annabi lo idan da babu wani dalili da wannan abin ya faru sai a ce hakika an zalunce su me suka yi ake musu wannan al'amari to sai Allah yake an yi musu wannan al'amarin Allah bai zalunce su ba sai dai su suka kasance suna zaluntar kansu ma'ana manzannin su sun zo musu sai suka ƙaryata manzannin suka yi taurin kai da hujjojin da manzannin suka zo da su saboda haka Allah ya halakar da su saboda abin da suka aikata dan haka Allah bai kasance ne zaluntar su ba sannan Allah yake thumma kana aqibatul ladina asa'u su'a an kadzabu bi ayati llahi wa kanu biha yastahzi'un sannan karshen wadanda suka mugusta shine abu wanda yake mafi mummuna ya same su mafi mummunan abu shi ya same su saboda sun aikata mummuna shine aljaza'u min jinsil amal saboda jinsin mugustawa da suka yi sai Allah ya sa abin da yake komai muni ya same su wato irin azabar da Allah yake saukar da ita ga waɗanda suka yi shirka a bayan kasa shine mafi munin abin da zai iya samu shine an ba a tsira ba a duniya kuma aka fi cikin azaba akwai abin da zai zo mummuna yazo ya samu muni ne amma wannan ya zama to masa kafara in aka tashe shi ranar alkiyama kamar an gaggauta tafiyar sa aljanna ne kamar irin girgizar kasar nan da aka yi a Turkiya wanda ya kashe musulmi da dama gini ya faffado musu to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya fadi gini ya fado masa a kansa ya mutu wannan mutuwar shahada ce to kaga wannan duk da yake mummuna ne amma ba shine mafi muni ba mafi muni shine abin da yake samu waɗanda suka aikata mummuna menene yasa wannan abin ya same su an kadzabu bi ayatillah saboda sun ƙaryata da ayoyin Allah wa kanu biha yastahzi'un kuma sun kasance masu izini da waɗannan ayoyin Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi musu wannan ukuba to a cikin wannan wa'azi ne da cewar su mutanen Makka da suke a waɗanda suka gabace su sun fi su ƙarfi sun fi su raya kasa manzanni sun zo musu to su ma manzo ya zo musu sun zo musu da hujjoji mabayyana shi ma wani su ma manzo ya zo musu da hujjoji mabayyana za su zamanto sun aikata mummuna ne mafi munin sakamako ya same su ko ko ba za su zamanto haka ba shine abinda zai hana su zamanto abinda zai sa wannan mummunan ka same su an kadzabu bi ayatillah in suka kare ta da ayoyin Allah suka zamanto wato masu izgili da su domin kamar yadda Allah ta'ala yake ne a cikin suratul qital suratul muhammad afalan yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qablihim damara Allahu alaihim walil kafirina amsaluha wato Allah ya dirkace su kuma kwatankwacin wannan dirkacewar ta tabbata ga hafirai to wannan wa'azi ne thumma kana aqibatul ladina asa'u su'a an kadzabu bi ayati llahi wa kanu biha yastahzi'un duk wadanda suke aikata mummuna ta hanyar aikata sharri a shirka da ƙaryata Allah da ƙaryata manzannin Allah to aqibatu haka za ta gamanto kamar yadda Allah ta'ala ya ce walil kafirina amsaluha Allah ta kiyashe mu da mummunan kace Allah kiyashe mu da uquba Allah ya haska zukatan mu da hasken alqur'ani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نروقنك أولا ساعة من البركة ساعة ذكر شيطران الجمعة ودك جاكربان أدو أبائنك أتكينتا الله أكرب أدو أمو الله كيف ذنبامو الله كافر سامنا الله كسنيا مجكين وندك كي انتاسو أولا وطا الله كسنيا مجكين وندك باسو موافق عدرين ونن أزمي لكمين قيام رمضان إيمانا واحتسابا تغفر تامنا ذنوبنا كشغد مو cikin rahamarka ya rabbal alamin Allah muna roƙanka ka taimake mu wajen ambatonka da kyautata ibada a gare ka da godiya gare ka Allah muna roƙanka ka fuwace mana ayyukan da'a a cikin wannan wata ne albarka Allah ka saukar mana da rahamarka Allah muna roƙanka kamar yadda ka ba mu aminci lokacin zaben nan Allah ka ba mu aminci a wannan ƙasa ta mu Allah waɗanda suke tada zaune tsaye a wannan ƙasa ta mu Allah kai mana maganin su Allah waɗanda aka zaba a matsayin mulki a wannan ƙasar mu Allah ka kama mu Allah ka taimake su wajen tsayar da adalci Allah ka taimake su wajen kawo abin da zai inganta rayuwar bayi da rayuwar kasa ya rabbal alamin Allah waɗanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya marasa lafiyar mu wanda suke gida da wanda suke asibiti Allah ka ba su lafiya magabatan mu wanda suka mutu Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna makomar su Allah ka shirye mu ka shirye zuriyar mu Allah kai mana albarka kai mu iyalan mu albarka kai mu zuriyar mu albarka kai mu dukiyar mu albarka kai mu ilimin mu albarka Allah ka amintar da mu daga bala'i a kawukan mu ka amintar da mu daga bala'i a cikin iyalan mu ka amintar da mu daga bala'i a cikin addinin mu ka amintar da mu daga bala'i a cikin ƴaƴan mu Allah ka amintar da mu daga bala'i a cikin dukiyoyin mu Allah muna roƙanka ka sanya mu cikin jagorori ga masu tsoron Allah Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiya fi dini wad dunya wal akhira Allahumma inna nas'aluka al-afiya fi dinina wa dunyana wa ahalina wa amwalina Allahumma astur awratina وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر يا رب العالمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف والنعيم يوم العيلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين